الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننسى فيها الصبر عشرين قوة الرجب هجر المنظور صلى الله عليه وسلم لديه برسلة النجاة والديدي دا uku ga watan bakwai 2010 miladiya. Insha Allah za mu tashi a yau ci gaba da karatunmu na littafin Futuwatul ila Sa'ada. Har yanzu muna magana akan manzilatul tawakkul, haka ne ko? Za mu tashi kan thamaratul tawakkuli ala Allah, fa’idoji da kuma alheran da mutum zai samu in ya dogara ga Allah. A wancan satin yi magana akan me ake nufi da dogaro ga Allah, da cewa yana nufin, ko a ce wato baya nufin kawai mutum da ce ya zauna yana jiran Allah maɗaukaki zai masa abu, duk da cewa wannan ginshiki ne babba, to amma sai kuma ya kama hanya wajen neman abu. Idan abin duniya ne ko aiki ne ko menene yake so, to ya kama aikin da zai kai shi zuwa ga samun wannan abu, kuma sannan ya dogara ga Allah. In kuma abin lahira ne, akwai aiki shi ma da zai yi, ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da ikhlasi, duk fatan Allah maɗaukaki kuma ya karɓa, sannan ya dogara ga Allah. To idan mutum ya dogara ga Allah ɗin nan, wace fa’ida yake samu a nan duniya da kuma lahira? Shi ne abin da za mu ji a yau insha Allah. Malamin ya ce thamaratul tawakkuli ala Allah, fa’idoji da sakamako mai daɗi na dogaro ga Allah. Ya ce fi tawakkuli rahatul bali, shi dai tawakkali idan mutum ya yi shi yana samun hucewar zuciyarsa da kwanciyar hankali, wastiqrarun fil hali, da kuma tabbatuwa waje ɗaya a hali. Abinda ake nufi shi ne idan mutum Allah ya hore masa dogaro ga Allah wajen abinda yake nema, to za ka ga cewa zuciyarsa takan kwanta, ba shi da tashin hankali, kuma sannan ka same shi yana da natsuwa da tabbata wajen abin da zai yi, ba zai samu ittirabi ba a zuciya. Ittirabi shi ne mutum zuciyarsa ce ta rawa ya rasa ma me zai yi, in ya kama wannan sai ya saki, sai ya kama wannan sai ya saki. Amma idan mutum mai dogaro ga Allah ne, sai ga ya kama abu ɗaya ya ce shi fa abu kaza yake nema, bari ya kama hanyar nemansa, shi kenan kuma sauran abin sai bar wa Allah. Abin da yake laifi ya aikata shi ne kawai ya zauna a gida idan abin nan sai an yi aiki ake samunsa. Amma idan ya kama hanyar neman wannan abu, to ya miƙa wa Allah sauran abu, wannan shi ne ya yi tawakkali. Wanda ku ba shi da tawakkali, da ga ba za ka samu wannan agunsa ba, kullum hankalinsa a tashe yake, ya zai yi kaza, ya zai yi kaza. In wannan kofa ta bullo, sai ce kai wannan ma ba ita ba ce, sai ya fasa, sai ya koma nan, ba shi da natsuwa. In ya fara abu kaza, sai ga ba zai kai shi ba, sai ya yanke. Wannan duk rashin dogaro ga Allah ne. Idan mutum mai dogaro ga Allah ne, zai dauki abu daya ya kama, kuma sannan wato ya sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala sauran abu. Sannan yace akwai daf'u kaidil ashrari, tunkuɗe makircin masharranta. Idan mutum ya dogara ga Allah, to dogaran nan ga Allah yana kai shi ga ya kawar da makircin masharranta daga kansa, domin ya tafi babbar fada ne da duk wanda ya je a wurin ɗan gata ne. Gatanka shi ne ibadar ga Allah, ibadarka ga Allah da kuma ikhlasin da kake da shi da kyakkyawar alaƙa da Allah, shi ne zai sa ya zama an karɓe ka a wannan fadar. Ba wata fada ce da sai a ce ko sai an haife ka daga asalin wani wuri ko kuma sai kana da kuɗi ko sai kana da babban matsayi a duniya sannan a karɓe ka ba a'a Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar dukkan mutumin da ya miƙa wuya zuwa gare shi ya koma gare shi don haka kuma shi ne zai isar masa duk wani sharri da wani mai sharri zai kulla shi don haka ashe idan mutum yana son ya zauna lafiya a duniya ita kanta to ya kama Allah ina da mun wannan maganar wancan satin yawa baka da wani abu da zaka dogara ga shi yayi maka maganin duk abin da ya dame ka in ba Allah ba shi yasa har abinda mutane suke cewa bari su yi ko dafa'i ko menene a je a sami wani abu da zai kawar da wato wani sharri daga masu sharri to babba daga ciki shine dogaro ga Allah in dai ka dogara ga Allah kuma baka kama shirka ka je gun wani wanda ba shi ba shi kadai ka kama sannan kuma ka nemi wannan abin da kake so ka kama hanyar neman sa a duniyance yawa idan kasuwanci ne ka je kasuwa in wani abu ne na dukiya da kake so ka je kai aiki ka samu in da kake so kai aure noma kake so shi ma ka je kai abin da manoma suke yi ko me kake so dai albarka a cikin rayuwa duka kai tun neman wannan al'amari daga wurin Allah madaukaki zaka ga cewa Allah ya kawar maka wato sharrin duk wani mai sharri wa huwa min aqwa al-asbab allati yadfa'u biha al-'abdu ma la yutiqu min adha al-khalqi wa zulmihim dogaro ga Allah yana cikin manya-manyan kuma mafi karfin sabubban da su ne bawa yakan tunkuɗe abin da baya iya kawar da shi na cutar mutane da kuma zaluncinsu a rayuwar ɗan adam zaka samu wani zai zalunci wani wani zai cuci wani wannan cutar da zaluncin da take aukuwa akan mutane daga junansu akan junansu babu mutumin da Allah ke kawar masa da tasa irin mutumin da ya dogara ga Allah kar mu manta satin da ya gabata mun ambaci me ake nufi da wato dogaro ga Allah kar fa mutum ya tsammani wai dogaro ga Allah shine kawai ya zauna ko roƙon Allah ma baka yi kawai kace a shikenan Allah zai ma komai idan ka dogara ga Allah to da addu'a da wasu sababi wajibi ne ka kama su sannan kuma ka sallama wa Allah zuciyar ya zama baka dogara ga wani dan adam ba baka dogara da wata halitta ba akan cewa zai maka wani abu ko zai tsare maka wani tashin hankali da wani alheri da wani sharri ba mai kawo maka su ko ya tunkuɗe maka shi sharrin idan ba Allah ba duk dabarar da zaka yi idan ba ta Allah ba sai Allah madaukaki sai ya barka da ita ina jin mun karanta ga wanda zai dogara da wasu asbab na duniya ko su magunguna ne waɗanda ba su halatta ba layu ne da goro ne da menene duk mutum yace da su zai dogara ai tunda yana da kaza to shikenan shi Allah madaukaki zai bashi sa'a abu kaza zai fita ne ko harkar kasuwancin sa harkar neman ilimin sa harkar aikin sa da zai samu abinci sai ya ce bari ya dauki wata laya ko wani goro ko wani kambu ko kaudabara ya rika a jikinsa ya kama hanya ya tafi kuma sai ya rika jin fika a zuciyarsa yana jin kwanciyar hankali wai saboda ya sa wannan abu to wannan rabuwa da Allah ne yawa ka kama Allah shi kadai ka aje waɗannan abubuwan ba kai ba su har abada ka sallama zuciyar nan ka ce ya Allah taka ce duk abin da kake so shi kawai zan yi ka gani idan Allah bai kare ka ba wani abu kuma da ake bi na ka kare kanka idan makami ne in menene wannan ya zama cewa wani da yana cikin asbabin duniya da mutum zai iya amfani da su lokacin da wani zai iya cutar da shi amma ba a ce ya dauki wato wani abu wanda shi ainihin abin nan ba shine ke kare mutum ba in an ce ka dau makami an san makami zai ma amfani an kawo maka hari zaka kare ko kuma kai maka kai amma laya fa ba sababi ne hissi ba sababi ne da mutum shi yake shuuri a zuciyarsa shi ya kirkiro ya ce wai zai masa amfani alhali ba zai masa wani amfani ba to dan haka mutum ya rubuta duk wani abu sababi wanda Allah bai sa masa shi sababi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa masa shi a matsayin sababi ba a dunkule abin da malami ke gaya mana duk mutumin da yake dogaro ga Allah to Allah zai ba shi kwanciyar hankali ya sa kuma yanayinsa ya tabbata kaga Allah ya sa masa albarka a aikin da yake a kasuwancin da yake a neman ilimin da yake ko me yasa a gaba sai Allah ya sa albarka a ciki saboda ya miƙa wa Allah lamarinsa kuma duk wata hanya da mutum zai kare ya kuma tunkuɗe ya kawar da sharrin da masu sharri za su yi masa to babba daga ciki shine ya dogara ga Allah ce ya Allah ban yadda da kowa ya tsare ni daga wannan sharrin ba idan ba kai ba kullum ina sai mana kar mu manta hadisin nan na Abdullahi ibn Abbas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa wanda a ƙarshen sa yake cewa da a ce duniyan nan mutanen duniya gaba ɗaya za su taru akan cewa za su amfane ka da wani abu to idan Allah bai so ba ba za su iya amfane ka da komai ba kaga dai a duniya kana da mutane in ka tashi neman abunka na duniya za ka ce bari ka je kai kamun kafa da wani neman aiki kake misali a je gun malam wane ko alhaji wane ya sa baki ya taimaka a wuri kaza a yi ma kaza wannan ya halatta ba wai bai halatta nake so in magana ba to irinsu da kuma ma har a ce maƙiyinka wanda yake ƙinka sai ya juya ya zama masoyinka ya ce bari ya zo ya taimaka maka har adadinsu su yi yawa har mutanen duniya a ce gaba ɗaya su taru a ce yau wane za su taimakawa duk duniya su haɗu wuri ɗaya a ce ba sa yaƙi da kai taimakonka suka zo su yi za su baka matsayi kaza na duniya za su saka ka zama gwamna za su saka ka zama sarki za su saka ka zama wanda ya fi kowa kuɗi ka samu albarka a kasuwanci ka samu kaza ka samu kaza to duk duniyan nan idan suka haɗu wuri ɗaya kai kana gefe guda suka ce sun zo gabanka za su taimaka maka za su yi maka wannan abin za su dora ka idan baya cikin abin da Allah ya rubuta to ba su isa su yi ba kun ga ashe kenan dan adam ba abin da ya mallaka don haka idan ka ɓata lokacinka ka dogara ga dan adam to kai ne za ka shiga tashin hankali haka nan idan wata cuta ce duk launinka da kake gani baka da makamin baka da kaza baka da kaza baka da wani abu da za ka iya kare kanka mutum ɗaya ma ya fi ƙarfinka ballantana mutum biyu na unguwarku ballantana mutum uku to mutanen duniya gaba ɗaya a ce su taru wuri guda a ce za su cutar da kai idan Allah bai rubuta cewa za su cuce ka da komai ba ba abin da za su iya maka ku duba sharri irin na ɗan adam ya ƙullo wannan wani ya tsafi wani ya zo da makami wani ya zo da menene wani ya sa a kore ka to duk abin da za su tsara in har Allah bai kaddara ba bai yadda abin ya same ka ba to ba zai same ka ba dan Allah akwai wata fada mai gata irin ta Allah ko akwai kokonto a wannan zancen babu shi to wannan abin shi ake so ka sa a zuciyarka magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu kokonto a cikinta babu wani mai iko wani mai karfi da zai iya bugun irji ya ce idan bai isa ba abu kaza ba zai same ka babu inda ya ɗan adam ne shi don haka duk yadda ya sha alwashi kai ka nema a wurin Allah yana zaune za ka ga ka samu ina fata mun fahimci wannan haka nan duk wata hanya da wani zai ce ya cutar da kai idan Allah bai nufi ba to ba yadda za a yi wannan cuta ta zo ta same ka ashe kenan idan ka san wannan sai ka nutsu ka maida lamarinka zuwa ga Allah kuma ka tabbatar da cewa babu mai yi babu mai hanawa sai shi yace wa bi tawakkuli da tawakkali ne tastaghni an-nafsu amma fi aidin nas saboda tawakkali ne zuciyar dan adam ran mutum zai wadatu daga abin da ke hannun mutane idan ka sami tawakkali Allah madaukaki ya arzuta ka da shi ya zama ka koshi ya bi jininka ka yadda da Allah shi kadai baka jefa raja'inka da kaunarka da fatan alherinka da kuma tsoron sharrinka gun wani wanda ba Allah ba yace to idan ka samu wannan zaka ga cewa Allah zai hore maka wadatuwa daga abin da ke hannun mutane shi dan adam ba za ka kawo kansa inda zai wulakanta ka ba sai idan kana neman abin hannunsa haka ne ko ba haka ba daga ka taka kafa ka je kofar gidansa kana son abu kaza to ka bude kofar yayi maka abin da ya ga dama
randa ko aka ce bai taba ganin ka a wurin sa kana neman ya baka abin duniyar sa ba to kofar dai a ce ya wulakanta ka haka kawai ka rufe ta sai idan kuma wani sababin ne daban ina fata mun gane wannan to daga lokacin da aka ce ka dauki zuciyarka ka mika wa Allah shi kadai ka yarda da shi shine zai maka tare da kana neman abin a duniyance yawa in gettai za ka yi kai in faskare za ka yi ka je kai kwada gole buranci ka je kai noma ne ana fili ko ana abin da bayan fili ka je kai a biya ka wannan abin ka zo ka ci da iyalinka wannan abin yafi maka alheri da ka je ka zauna kofar gidan Alhaji wane kana jira ya baka to lokacin da kake samun wannan irin abun zuciyarka tana kwanciya da Allah madaukaki da yadda da shi da dogaro ga shi to sai kaga cewa kullun kana kare nisa da kudayen abun hannun mutane to daga ran da kuma ka koshi da gamsuwa da rashin kudayen abun hannun mutane to a lokacin nan ka huce wani dan adam kuma ya wulakanta ka ina fata ka gane ba tare da kai kuma girman kai ba ba abun ba wai na girman kai ne da bugun kirji ai ba wanda ya isa ya ce yayi min kaza ba ruwanka da girman kai amma karka kai kanka inda za a wulakanta ka to dogaranka ga Allah madaukaki da rashin zuwa neman abun hannun mutane shine zai saka samu wannan yaqulu shaykhul islam shaykhul islam ibnu taymiya kenan yake nufi ahmad bin abdul halim ibnu abd salam al harrani wanda ya rasu tambaye ku yaushe hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 728 yana cewa wa ma raja ahadun makhluqan babu mutumin da zai sa fatansa da kwadayinsa da zuciyarsa ta koma gun wani dan adam wani mahalicci ai wani abin halitta kai ka dauki zuciyarka ka allaka ta ka makale da wani mutum ka sa ran cewa shi zai ma kaza shi zai ma kaza ka bar Allah madaukaki au tawakkala alaihi ko ya dogara gare shi ya dogara ga wannan dan adam din illa khaba dhannahu fihi sai face wannan mutumin ya bashi kunya shine ma'anar khaba dhannahu ya zama cewa abinda yake fatan zai masa din nan ya ga bai iya ba mun fahimta wannan abu kamar ba ku fahimta ba in har ka bari ka dauki zuciyarka ka dora ta ga wani wanda ba Allah ba shi ka dogara da shi shine zai maka shine zai maka kuma kullun tunaninka idan matsalarka ta zo baka tunanin cewa Allah madaukaki na dogara gare ka zaka fidda ni sai kai ta tunanin cewa ai fa kai ma yanzu babanka kaza ne ko kana da wani yaya a wata ma'aikata kaza kana ji duk abin da ya taso ma kai baka da matsala to wannan shine dogaronka ga dan adam ka rika tunanin kana fatan wai dan adam ne zai maka komai girman sa ko shine yake shugaban kasa kuma zai maka komai na duniya dai to karka sa zuciyar ta ka gare shi ka sa zuciyar ga Allah dan adam in har ka sa zuciyar ka gare shi shi ka dogara da shi to yau da gobe ana nan wata ran sai ya baka kunya sai yayi abin da baka tsammanin zai maka haka yake ba ku sai ka dauko abin da kana ganin kai a zuciyarka yafi karfin sa bai kai komai ba a wurinsa kana zuwa kawai zai maka kana zuwa din kuma sai ce a shi ba zai ba ya zaka ji ka gama da tashin hankali to wannan shine abin da ake nufi wato khaba dhannuka ya bata maka ya kuma baka kunya ya sa abin da kake tsammanin zai maka zatan da kake masa shine ma'ana dhannuka zatan nan ya zama hasara ya tabe ya zama ba daidai bane to haka dan adam yake shi yasa karka bari zuciyarka ta tafi wato wajen dogaro wani dan adam duk karfin sa duk kuma abin da ya mallaka karka yi masa hasada yawa abin da Allah madaukaki ya bashi nasa ne kai kuma ka nemi naka kana nan wata ran sai Allah ya baka abin da ya bashi ko fiye da shi ko kuma zai rufa maka asirin baka bukata a wurinsa kowanne nasara ne dan ka kai kar a samu hasada zuciyarka amma kuma kar ka daki dogaranka gaba daya a rayuwa ka dora kan wannan dan adam duk karfinsa duk alakar da kuke da shi ka koma zuwa ga Allah sai kaga Allah madaukaki zai tankwasa zuciyarsa yayi maka wannan abu ina fata mun gane wannan wato Allah shine komai kuma shine kowa in kana da shi ka huta in ka tafi wurinsa duk ƙarfin mai ƙarfi Allah ne zai cusa masa tunanin yayi maka abu. Idan ku akwai kana da fa mai ƙarfin da zai maka wannan, to dan me zaka je gun wanda ba shi da irin wannan iko? Wannan shine darasin da ake so wato ka fahimta. Wannan ita ce magana Ibn Taymiyyah. Malamin yace gaba yace wa man fawwada amrahu ila maulahu haza munahu, duk mutumin da ya maida lamarinsa zuwa ga majibincinsa wa ubangijinsa, to zai samu abin da yake bukata. Shine haza munahu, munahu ay mubtaghahu, maramahu, zai samu abin da yake bukata. Wa zakariya, ku duba annabi zakariya alaihi salatu wassalam, balaga min alkibari itiyan, ya kai tsufa, tsufan da a hausance muke cewa ya tsufa, ya zama tsoho tukub. Na ce tukub shine wanda sai dai a zo a dauke shi a kai shi ban daki, a kai shi ina, a kai shi ina, ma'ana da girma ya zo masa matuka. Summa wuhiba, amma duk da haka Allah madaukaki sai da sai bai bashi da ba, sai lokacin da ya kai wannan itiyan din bashi da karfi, sannan Allah madaukaki sai ya bashi sayyidan min fudlail bashar, ya bashi wani shugaba daga cikin mafifita mutanen duniya dan adam. Lokacin da yake da karfi da futuwarsa, karfi irin na samartaka, in ma na maganar neman ɗane da saduwa da mace da sauransu, a samartaka ake yi. Amma lokacin da mutum ya girma ya zama tsoho, waɗannan abubuwan ma duk ba su ne a gabansa, ko ba haka ba ne? To Allah maɗaukaki bai tashi bai wa annabi Zakariya ɗa ba, shi ne annabi Yahya, sai lokacin da ya kai ga wannan girman. Ya ma kwantar da hankalinsa, da ya sa rai babu. Mun san kissar abin da ya faru dangane da shi da kuma matar ibnati Imran wadda ta haifi Maryam wa annabi Isa alaihi salatu wassalam, da take karkashin kafalarsa shi annabi Zakariya. A idansa sai ga Allah madaukaki ya fifita ta, ya bata wani matsayi, har ya shiga inda take sai ga tana samun abinci, ana kawo mata abinci iri-iri, har yake tambaye ta wannan daga ina ne, ya Maryamu anna laki hadha, qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Sai me hunalika da'a Zakariya rabbahu, a lokacin nan shi ma da yaga wannan abu sai ya kira ubangijinsa, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a, yace ya ubangiji ka bani dhurriya mai tsarki mai kyau daga wurinka, lalle kai mai jin addu'a. Sai kuma ya ji addu'a ta sa, yana cikin sallah a cikin mihrabinsa, fanadatul malaikatu, sai mala'iku suka kira shi, inna Allah, cewa Allah madaukaki zai baka da, har zuwa ƙarshen ayar Allah madaukaki ya bashi annabi Yahya. To a lokacin nan da aka gaya masa za a bashi, me yake cewa? Sai yake cewa ai shi ya riga ya kai girmansa, ya kai girma mai yawan da a yanzu baya sa ran ma zai iya. Kun ga shi kenan, ba zancen lokacin matar ba ma ciki, haka ne ko? Kuma ya kai irin wannan tsufa tukub, ya hakura. A lokacin nan dan adam a zamanin waɗannan annabawa yakan kai shekara 120, wani ma 150, kafin wannan lokacin wasu ma sukan kai fiye da haka. Kuma zamanin annabi Nuhu da'awar kawai wa'azi da yana shekara 950 yana yi, kunga dan adam yana dadewa a wancan lokaci. Kuma abun ya ta ragewa, ya ta ragewa har zuwa wannan zamanin nan, lokacin annabi Ibrahim, lokacin annabi Zakariya din, lokacin annabi Yahya, zaka ji an ce mutum ya kai 170, 180, yau shi yana wajen 120. Ya yi tsammani, ku duba ku ga dan adam inda zai kai shekara 120, nawa za ku iya ganin sa? In banda dai wasu ƴan halaye daban wanda suka fita daga cikin wato ɗabi'a da aka saba, ka ji an ce wani ya kai 130, kuma sai gan shi wani dan guntun ƙarfinsa, amma dai ba su da yawa masu yin wannan. Galibin rayuwar mutane daga 70 zuwa 80 nan za ka ga an fara rabu, wani shi ne mafi yawa kuma galibi. Ana kaiwa 80 nan, duk inda kake tsammani da ka kai 60 ba, to sai ka yi ƙoƙari ka fara tanadin alaƙarka da Allah yaya take. Ba dama ka iya dawowa baya ka zama irin yadda kake saurayi din nan, domin kai ma kanka kana gani yanzu ga ƴaƴanka ne sun zama yadda da kake, ko ma sun fi yadda da kake. Kaga kenan, ashe ba dama rayuwarka ta koma yadda da kake tsammani. Kullum mutum sai ya riƙa ƙoƙari kenan yana tanadin ya koma zuwa ga Allah madaukaki, ya gyara halayensa kuma ya yi aiki mai kyau. To a wancan lokaci bayan ya fidda rai, sai Allah madaukaki ya aiko mala'iku suka yi masa wannan wato bishara. Shi ne ke cewa ya Allah, ni ai na riga na kai girma kuma sannan mata ta ma bakarariya ce ma'ana shi tun da take bata haihuwa ba a tsammanin sa Allah bai hore mata damar haihuwa ba shine ma'anar bakarariya wanda ba ta da abin nan wato damar haihuwa an cire mata damar haihuwa amma duk da haka Allah madaukaki ya kaddara yayi masa busharar wannan dan kuma ya bashi ya wata aya yake so yace yana so ya ga aya idan wannan abu ya faru yace kwana uku baya magana da kowa Allah madaukaki dai ya yassare masa sai matarsa ta dauki ciki kuma sannan aka haife Annabi Yahya kun ga wannan me ya kai shi gare ga wannan dogaransa ga Allah madaukaki lokacin da ya ga abin da ya faru ga abin nan matar Imran da ya ga wannan abu da a ce ya tambaye ta bayan ya tambaye ta da a ce ta bashi labarin wani abu ba dogaro ga Allah ba ko yace bari ya je to ya tuno wasu layuna sa ko ya koma gurin wani ubangiji wanda ba Allah ba shikenan sai Allah madaukaki ya bashi a wannan hali din amma da ya dogara ga Allah madaukaki yasa zuciyarsa neman abun Allah kawai take nema sai Allah ya bashi wannan abun da yake bukata duk da cewa ya wuce lokacin da a al'adance akan samu wannan abu a sannan sai wa yawwa Allah madauki sai ya bashi sayyidan min fudala'il bashari wa anbiya'ihim Allah ya bashi da daga cikin shugabanni kuma daga wato fiyayyin mutane da kuma annabawansu wa ibrahima annabi ibrahim bushira bi waladin shi ma an bashi busharar zai samu da wa imra'atuhu taqulu ba'da ya'sin min haliha matarsa kuma bayan ta yanke kauna daga samun ta hadda ta ji an ce wai an zo an yi wa abin nan mijinta abin nan bushara cewa zai samu da qalat ya wailata sai ta ce kai tona a alidu yanzu ni na haihu wa ana ajuzun alhali ku ga ni tsohuwa ce tukub wa hadha ba'li wannan kuma shine mijina ta nuna mijin shi ma shaykhan gari nan ya tafi ya kare rayuwa shikenan an tsufa tace inna hadha la shay'un ajib ce wannan abu da mama abun mamaki yake ni irin tsufa ba kamar da muka ce tsufan da ya kai ga shekara 100 ai kaga kace kuma a zo a idancan nakuda a idancan menene tashin hankali kuma ya samu ko ba haka bane to amma duk da haka shi yasa ta kawo irin wannan mamaki din yanzu a ce ga ai shekara 80 da kyar take zuwa gida kuna ganin ta to a ce kuma gashi nan wai ita ce akai mata bushara za ta dauki ciki ai ku dole ta mamaki shine take cewa inna hadha la shay'un ajib wannan abun ban mamaki ne kwarai da gaske to amma Allah madaukaki ya ce mata ba abun mamaki bane Allah madaukaki shine mai iko akan yin komai a wa taraka al-khalilu hajara wa ibnuhu isma'ila Annabi Ibrahim ya dauki matarsa Hajar da danta Annabi Isma'il ya bar su biwadin a wani kwari la zar'a fihi wanda ba a noma a ciki ba ya fidda wani tsiro ba komai da zaka iya samu wanda yaje maka ya ga filin gefanta da rairayin da ke ciki na Sahara wanda ko ruwan aka samu da wahala ga wani abu ya fito ya fito saboda ba wurin noma bane sai wasu areaoyin da daban amma dai inda area Hijaz ba wurin da aka saba yin noma bane mafi yawa Sahara ce musamman gun Makka sai ga shekara guda an yi ruwa sau ɗaya ko sau biyu kuma ana farin ciki an samu ruwa saboda ma ba gunsa bane to irin wannan wurin fa Annabi Ibrahim ya je dauki matarsa Hajar da Isma'il danta yaje aje su a wuri kuma bai ce ya kawo musu wani abinci ba haka ya aje su ya kama hanya ya tafi na farko saboda babu na biyu kuma dama saboda ya tabbata an masa bushara cewa ba haka za a basu wannan menene ai yadda da bushara ne da kuma wanda ya masa bushara in kai ne sai ka ce a kai sai ka tsaya sai ka ga cewa lalle fa akwai alamar abin zai zo tukuna hatta ruwan da za su sha babu a lokacin tone-tone da suka yi ta yi da danye ta tonawa da kafarsa yana tutturawa aka ce daga nan aka sami ruwa ya bulbulo shine suka samu shine asalin ruwan zamzam a wurin Allah ashe kenan kun ga inda babu komai Allah na dai ikon ya fidda komai Makka da inda zamzam take ba wurin da za a ce an tona rijiya ma an samu ruwa bane amma da yake Allah haka ya so sai ga ruwan yana nan daga lokacin nan fa har zuwa yau din nan nake ba ku labari har yanzu nan ruwan zanzanna kai ke fitowa daga wannan duk binciken da wani mai bincike zai yi da bature da babature ba ya zo ya ɗebi ruwan nan ya bincika duk abin da zai samu yayi kama da sauran irin ruwa na duniya babu daban yake kuma shi kadai ne ruwan da Allah ta taɓa muku zancen nan ko shi kadai ne ruwan da mutum zai iya dogara da shi a matsayin abinci kuma ya rayu an gwada waɗannan abubuwan da yawa kuma magani ne na cututtuka da yawa mutane da dama sun samu wasu halaye da yawa a kai su Germany a kai su inani aje a kare sai a dawo ciwon nan bai warke ba wani malami ya ba shi a tofu gwada man kuje haram ku sha zamzam man ga dabino da zamzam sai kaga Allah madauki ya kawo mutum sai na maku labarin wataran Ibn Qayyim yana faɗan cewa wani bawan Allah ya taɓa zama ko shi ma kansa kai yana cewa ya zauna a haram a Makka kenan lokacin da wata cuta ta dame shi ba abin da yayi na neman magani sai karanta Fatiha yayi ta karanta Fatiha kawai yayi ta karanta Fatiha yana roƙon Allah da Fatiha sannan ba abin da yake ci ba abin da yake sha da ruwan zamzam kwana bakwai kuma ya warke ka sha shi ka sha da rana ka sha da daddare ka sha da safe za ka ji baka buƙatar wani daga cikin la turidu minhum shay'an baka fatan ka samu wani abu a gun dan adam a ce ka yanke kauna la aqaka maulaka kullama turidu yace wallahi da ubangijinka ya baka duk abin da kake so kun fahimci wannan magana idan ka fidda rai daga dan adam ka yanke kauna baka sa shi a zuciyarka shi zai ma komai ba ka mai da lamarin ka zuwa gaba zuwa ga maulaka ubangijinka to Allah sai ya yi maka duk abin da kake so kun ga ashe mafi yawan mutane roƙon da suke yi su roƙi Allah ya Allah kai min kaza ya Allah kai min kaza sai su ga shiru bai ba su ba la'alla daga ciki akwai rashin cikakken dogaro ga Allah madaukaki suna zuciyarsu tana can tana tunanin wani sababi na duniya daban ko dogaro akan sababin ko dan adam ne shi ko kuma ya zama cewa wani abu ne ba dan adam din ba ya zama kana sa ran cewa ai kana ganin kana da shi don haka baka da tozarsa to duk abin da kake shi ka dogara ga Allah in kuma babu shi ka dogara ga Allah shine zai baka mun yi wannan magana ta Fudail ibn Iyad law ya istamina al-khalqi al-yas min Allah shi kuma menene a ce ka yanke kauna daga Allah wala ya asu min ruhi Allah illa al-qawmul kafirun aw yaqul al-qawmul khasirun kafara ce kuma zai kai mutum ake kafirci idan har ya yanke kauna daga Allah baya neman kowa kashi kaza shine zai ma kaza ka nema a wurin Allah ka dogara ga Allah mai kalki kana faka bi yadillahi a baina yadai al-bari saka da wani dan adam waye amfanar da kai a wani abu na duniya ko kuma ya tsare maka wata cuta ta duniya to ka cire shi ka koma zuwa ga Allah in baka sa ran ba to ba wani abu da zai biyo baya ka mai da lamarin ka gaba ɗayansa zuwa ga Allah to sai kaga Allah madaukaki ya isar maka kuma ya sa albarka a rayuwarka da komai da komai yace wala tarju illa Allah kar kai fatan komai a wurin kowa sai Allah wa idza qawiya at-tawakkul war-raja tawakkali da fata idan suke karfi a zuciyar mutum wa jama'a al-qalbu fi du'a kuma aka tara zuciya wajen addu'a domin daga cikin abinda ake so idan zaka yi addu'a zaka roki Allah Allah yana son in zaka roke shi to zama zuciyarka tana tare wuri daya domin lokacin da zuciyarka ta taru gu daya shine zaka iya kaskantar da kai hakikacin ga Allah shine zaka iya istihdarin girman Allah shine zai sa ka tuno azabar Allah ka tsorace Allah shine zai sa ka tuno ni'imomin Allah ka kaunace shi waɗannan abubuwan suna samuwa ne idan zuciyarka tana tare da kai a guda amma idan mutum yana addu'a zuciyarsa ma ba a gun take ba kaga wani yana addu'a ya daga hannun sama amma yana taka yana kallon wani abu kada ya zo ya sami wani abu da ya aje Allah baya kallon zuciya wato hannun da aka daga shi ana addu'a kuma zuciyar lahiya ya zama zuciyar bata magun Allah din Allah ba ruwansa da ilimi duba Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari fa cewa Allah yana jin kunya dan adam ya daga hannayensa guda biyu sama ya roke shi kuma sannan ya ajiye hannun ba tare da an biya masa bukatar sa annabi ne ba mu labari sallallahu alaihi wasallam cewa Allah mai karimci ne mai kunya ne yana kunyar idan dan adam ya daga hannunsa ya roke shi a ce ya rudduhuma safira ya mai da su ba komai, ba ba shi komai ba. Allah yana jin kunyar wannan. Yanzu wanda yake da wannan sifar, sai ka bar shi sai ka tafi gun dan adam wanda ba wai zancan yana jin kunya baka idan baka roke shi ba, shi baya so ka zo ka roke shi. Hukun da magana dan adam da yake zaune kawai yana jiran, yana so, yana sha'awar murna yake daga ya ga wani mai zuwa zai roke shi. Ko mutum da ya taba gani farin ciki yake a ce an zo gun sa za a karbi duke sa. Ba su da yawa ko akwai, ko akwai wata siffa ce wani hali ne na guda ɗaya ba zai taba yiwa ka samu dan adam tabbace yake a irin wannan halin ba. A ce a kowane lokaci munna yake yi za ka zo ka roƙe shi, musamman kuma a ce wanda zai roƙe shi wanda ya zo jiya, ko ba haka ba ne? Yauwa, to shi Allah irin wannan yake so, wanda ya zo jiya ya sake dawowa gobe jibishi zai zo ka dawo ka komo, to da wannan sai Allah maɗauki biya maka bukata. Yana son wannan naci ɗin, kayi naci, kayi naci, kayi kuka. Kuka zai nuna cewa kayi yawo kaje ko ina baka samu ba, ko ba haka ma'anar kuka ke ba? Ma'ana kenan kayi yaso. Abin da ke jawo dan adam dama ya kuka shine ya fidda zuciya zai samu wani alheri, haka ne ko ba haka ba? Shi ke jawo kuka, sai kai kuka cewa hankali fa ya tashi, babu mai fidda kai daga bala'i, sai ka rusa ihu. To wannan kukan da zaka yi idan a gaban Allah kai, to ma'anarsa shine fa ka yanke kauna dan adam zai iya taimakon ka, ka zo gaban Allah ya taimake ka, to Allah ku ba zai barka ka koma haka ba, zai biya maka bukatar ka. Kuka abinda ake so kenan, wannan ita ce hakikanin alaka tsakanin bawa da ubangijinsa. Amma dan adam, dan adam in dai har ka sa shi a gaba ka ce wai shi kake sa ran zai ma abu, to kaga mun da tashi hankali. Don ko wane ne shi, ko shi ya haife ka, za ka cewa wata ran akwai kuntata, akwai damuwa, tunda dai dukiya ce, dukiya dukiya ce, haka take a gun dan adam. Allah ya kiyashe mu. To shine anan malam yake cewa idan aka hada zuciya ta taru rida lam yuraddan nida, to Allah madauki baya mai da wannan addu'a din. In ka roki Allah zuciyarka gunsa, kai tawakkali kuma ka dogara gare shi, sannan ka sa ran cewa zai maka, to insha Allah Allah ba zai dawo maka da addu'arka ba, zai karbe ta. Amman yujibul muttarra idza da'ahu, wane ne ke amsawa mai tsananin bukata lokacin da ya kira shi? Wa yakshifu su'a, kuma yake yaye mummunan abu in ya haukan mutane. Wa yaj'alukum khulafa al-ardh, kuma yasa ku zama kuni khalifofin kasa, masu zama a bayan kasa. Wa yake wannan? Akwai wani abu wanda ba Allah ba? Shine Allah ya tambaya. A ilahu ma Allah, akwai wani abun bautar wanda ba Allah ba da yake muku wannan? Babu. Qalilan ma tadhakkarun, Allah ce kadan ne kawai kuke tuntuntuni, kuke tunani, kuke kuma wa'azatuwa. Walja ila Allah, malamin yace ka koma ka fake ga Allah madaukaki. Bi qalbin khashi'in, da zuciya mai kaskantar da kai, mai khushu'i. Dalilin, mai kaskantar da kai har yanzu. Yaftah laka albab, to Allah madaukaki zai bude maka kofa. Inda ka kaskanta ka koma ga Allah, zaka ce Allah zai bude maka kofa ta alheri, ka samu abin da kake so. Talabur rizqi, mu fara wannan, ya so ko da bamu gama shi ba, zai magamu insha Allah, ba shi da yawa. Talabur rizqi, malamin nan kuma zai mana magana akan neman arziki. Rizq ana nufin abinci, abinda mutum zai ci. Didda yadkhulu fihi ghairu al-ma'qulat, wani abu ma wanda ba ci ake ba shi ma yana shiga shi, ma'ana duk dai bukatunka neman su, neman arziki, neman abinci, idan muka saba fadi a Hausance haka yake ko da a Larabci. Ya ka'ida sa take, ya mutum zai yi, ya zai nema, a ina zai nema? Yace as-sa'yu fi talab ar-rizqi hammu kathirin min al-khalqi, tawainiya da kai kawo da yawo je kaka dawo wajen neman abinci shine hammin da yawa daga cikin halitta. Mafi yawa daga cikin mutane abinda suka mai da hankali kansa kenan, shine ma'anar hammin su. فالصغير ينشده والكبير يطلبه, karami zaka shi ma tunanin me yake, kai kawo din sa tunanin sa neman arziki yake shi ma, babban abin da yake nema kenan, haka ne ko ba haka? Kankanin yaro ya san kudi, ya san in ka bashi, in ka saki mi yanzu zaka mika masa ka bashi, in ka mika hannu ba ni sai juya baya aje, ma'ana ba zai baka ba. Haka nan karamin yaro ya san ina zai samu kudin da zai sai kaza, mafi karancin abin da ya fara sani dama ina zai sai alawa ina biskit yan wannan kananan kudin to duk ya sanya da dai sai ga ya fara tunanin yayi asusu aje a boye anan ba a so wane ya sani aje a boye a can ba a so wane ya sani ana yi wannan ko ba ai to zaka ga haka lamarin dabi'ar dan adam take wajen neman abinci to ballan kana babba wanda ya iya wayo wanda ya san har ya nemi haram ba ya nemi halal ba a malamin yace wa aktharu humumil hayati mafi yawan wato damuwa ta duniya ta rayuwar duniya wa ahadithiha da kuma zantukan da ake a duniya mafi yawa in ka je ka samu mutane a ce za ka yi hira da su ka dauki kanka kamar matsayin wani dan jarida ka zo daga talabijin ko daga gidan radio kana bin mutane kana hira da su me damuwar ku me yake damun ku a yau kuma ka je majalisai majalisai da mutane sukan kafa suna tattauna abubuwan da suke so su tattauna ka tambaye su me suke tattaunawa kai to mafi yawan abin da zaka ji ana tattaunawa akai idan mutane za su suna da wata majalisa kamar da ake yi irin ta rashin aikin yi din wanda za a zauna tun safe wani har magariba a kawo audumame anan za a ci ayi hira zuwa rana a ci abinci idan inuwa ta koma nan ku tashi ku koma ku bi ta kuma haka za a yi har la'asar har magariba kamar da wasu suke yi to da zaka je ka tambaye su meye mafi yawan abin da yake damun ku a zuci kuma meye mafi yawan tattaunawar da kuke akan wani tafi kuke magana da me kuka tattauna a yau zaka ga cewa akan mafi yawan percentage din da za a samu mafi yawa na hadithin ko tattaunawar da ta dauki kaso mafi yawa ita ce tattaunawa akan maganar abincin duniya wannan magana haka take ko ba haka ba je ka tambaya kuma ka gwada ne kai ka gwada jaridar wata ranka ne ila dai zaka sai ka gama ka ce ka sha wahalar banza lalle abin nan da aka faɗa haka yake yau ba ka samu wani abu sabanin haka ba a mafi yawan humumin mutane wa ahadithiha wa ahdathiha da abubuwan ma da suke faruwa a gurin yau da kullum fi falakihi to ba sa fita daga cikin falakin wannan al'amari ne daga cikin tsari na wannan tunanin duniya ya za a yi a samu abinci in kaga kai maganar siyasa ma sai ka cewa saboda sababin me wahalar rayuwa ce aka tuno sai sa sai a zancen to ina ma da mulkin wani ne da ba wani bane ko ba ga ake ba yauwa don haka duk abin da zaka tattauna sai ka cewa akan waɗannan abubuwan baya fita umumin duniya me za a samu ina za a samu shi kuma yaya za a same shi wal mu'minu al haziqu shi ko mu'mini haziqi in an ce haziqi a hausance me kuke nufi da shi in an ce haziqi me kokari wanda ba kasul ba ba me kasala ba shine haziqi me neman abu yadda ya kamata to mu'mini haziqi man yufawwidu amra ar-rizqi ila ar-raziqi mu'mini haziqi mai kokari kuma mai basira shine mutumin da yake mai da lamarin cin abincin nan fa da arzikin duniya ya mai da shi zuwa gun ar-raziq wani ar-raziq Allah subhanahu wataala to ne shine lamarin haziqi far-rizqu ma kana laka minhu shi arziki duk abin da yake naka ne daga cikin sa to ataka ala dha'fika zai zo maka duk irin raunin da kake da shi mun fahimta in dai naka ne an rubuta shi cewa naka ne to da a ce katanga ce za a yi daga farkon duniya zuwa ƙarshen ta a ce katanga ne akai daya akai daya layi layi kaga yanzu idan mutum yana da gida aka ce kofofi 12 ne da shi sai ka ji ba wanda ya kai shi security ko ba ka ba ba dama cuta ta je gare shi saboda me kafin ka fasa wannan katanga ka fasa dayar ka fasa dayar ka fasa dayar har ka je gare shi sai ka sha wahala sai an yi aiki sai idan buldoza zaka zo ita ka rushe maka gida to da za a ce a saka a ƙarshen duniya ayi katanga ɗaya irin wannan har faɗin duniya gaba ɗaya ta sa ta zama ita ce tsakaninka da arzikin da Allah ya rubuta maka a nan duniya yana can ga katangun da suke tsakani in Allah ya rubuta naka ne to zai zo maka duk irin raunin da kake da shi mun fahimci wannan wannan shine kimmar ka fahimci abu wajen tawakkali wa ma kana alaika abin da kuma yake akan ka yake wato wajibinka ne kai ne zaka bada shi lam tadfa'uhu bi quwwatika to ba da karfinka ne zaka bada shi ba, ko haki ake binka ko wani bashi ne, to ba karfinka ne zai fidda shi daga aljihun kai bada shi ba, Allah madaukaki shine zai yasare maka shi. Don haka idan haƙin in naka ne kai kake so a gun wani, jin rauninka Allah madaukaki zai fidda shi ya kawo ma. Idan kuma na wani ne a kanka, to ba wai karfinka ne zai sa ka samu ka biya masa haƙinsa ba, a'a Allah madaukaki shine zai yasare. Don haka idan ka dogara ga shi, ya Allah ka bude min hanyar da zan samu abinci na, sai bude maka. Ya Allah ka bude min hanyar da zan biya basu sukan da suke kaina, sai bude maka. Don haka farkon lamari da karshen sa yana gun Allah din nan. Duk inda ka je nema a gun wani, sai ka sha wahala. Wani lokacin wannan darasin wasu mutane sukan samu wahalar fahimtar sa. Gashi anan ana fahimta za a ce eh kwarai haka ne, eh haka ne. Amma idan mutum ya fita sai ga yana ji wai maganganun nan haka suke, ko in ya dogara ga Allah din zai samu. Shi sai ya rika ganin kamar shekarun da ya yi ko ba shi da aiki, ko shekarun da ya yi yana ganin ga wani abokinsa ya taso nan da nan har ya zama kaza, shi kuma yana nan a inda yake. Yaushe a wanne dare ɗaya wai kawai Allah zai juya masa har shi ma ya zama wani abu? Wannan kokonto ne kake da Ubangijinka. Shi yasa sai ta ƙara nisanta maka abin baya maka shi, saboda baka yadda ba. Ka yi yadda da cewa zai maka, ka mai da hankali ka nema a wurinsa, ka dogara gare shi, kar ka je gun kowa, ka gani insha Allah zai maka. Ai kar mu manta dai, mun satin da ya wuce na ambata mana kisar mutumin da ya yi shekara 10 yana roƙon Allah madaukaki ya bashi wani abu. Shekara 10 kai yanzu ko kwana 10 kai baka roƙa ba, sai ka rika damuwa wai ko kana ma cikin waɗanda Allah baka ba addu'a su. Wannan fa salihin bawa ne a cikin magabata, shekara 10 wani abu ne yake nema, ya Allah ka bani, ya Allah ka bani. Duk sallah, duk damar addu'a in ta zo zai roƙi Allah, amma Allah bai bashi ba. Shi kuma bai yanke kauna daga Allah ba, bai ce kai lalle ne Allah ma dai to yana yin kaza dinnan ma kuwa, ko abin nan ma ba gaske bane ne, bai faɗi wannan ba. Sai ya yarda da cewa Allah yana yi, Allah ku sai ya bashi bayan shekara 10. Don haka abin kar kai istibta'in, wato abin da zai zo maka, ma'ana ka rika ganin ya daɗe bai zo ba, ka rika fatan Allah ya kawo shi kuma insha Allah zai zo. Shine sai yake cewa fama yau lam tabtahu bi qawli, yace fala tudayya zamanaka bi hammika bima dhummina laka min arrizqi, yace don haka karka bata ka kuma tozartar da lokacinka, karka bata lokacinka damuwarka. Ka san damuwar da bata lokacin da mutum zai a ce yana tattauna akan arziki, yana kaza yana kaza, tun daga safi har dare bai bata lokacinsa ba, bai je yayi wata ibada ba fa, bai dauki qur'ani ya karanta ya samu ladan da ake samu a kowane harafi ba. Domin idan da a ce mutum lokacin da ya je neman abincinsa ya je ya nema, to bai samu ba a ranar, ya saurara kuma gobe zai sake fita ya nema. A lokacin da yake da shi na hutu, wasu mutanen sai ga sun hana kansu hutawa din, wai idan ya zo lokacin bacci ya yi sai ya ce wai tunani zai ta yi da damuwa, sai ya kasa bacci har ƙarfinsa ya ragu, washe gari ba zai iya aikin da ya kamata ba. Me ana ga bacci a damuwa ce ta ishe shi, ya rasa yadda zai samu abu kaza jiya. Ka kwantar da hankalinka tunda ka fita neman, ai ba kai laifi ba tsakaninka da Allah, ba kai laifi ba tunda ka fita neman, ko ba ka ba. To da ka dawo gida lokacin da neman ya ƙare, a gida ba nema za ka yi ba, to idan lokacin baccinka ya zo ka yi bacci a nitse, ka kwantar da hankalinka. In ba haka ba za ka ɓata lokacin, ba ka yi baccin ba kana tunane-tunane, kuma sannan dogaranka ga Allah ya rauni. Amma idan ka dogara ga Allah, ka je gun aikin nan, ka je neman nan, ka je kasuwan nan, ka je a ɗan abin da ka samu ka haƙura, sai ka zo ka kwanta lokacin baccin ka ya yi, kuma ka yi bacci isasshe, za ka samu ƙarfi hatta a cikin wato jikinka ya zama yana da ƙarfi, gobe za ka iya komawa ka yi aiki yadda ya kamata. Amma idan ka raunana da ba ka yi bacci isasshe ba, kuma sannan tunani ya dame ka, wai wannan abu ya za a yi da shi ne, yau ya za a yi, ina zan samu kaza, ina zan samu kaza, kuma har ya sa maka humumi nan da nan, ka ga kana yaro kana furfura saboda damuwar duniya. Wannan abun kar ka bari ka yi shi, ka kwantar da hankalinka. Kar ka ce wai abu ne mai wahala, wai ya za a yi ana irin wannan wahala, ta yanzu a ce wai hankalin mutum zai kwanta. Ka daina sauraron maganganun mutane waɗanda ba su yarda da Allah, kai daban kake, ka yarda da Allah. Duk abin da kake nema din idan Allah bai yi ba fa ba za ka samu ba. To kar ka bata lokacin kana irin wannan tunani irin na waɗanda ba su karatu ba, yana kokwanton wai Allah ma yana nan ko baya nan, ko yana yi ko baya yi. Kai kar ka shiga irin wannan layi din, kana da Ubangijin da ya yi maka wato zamanin, ya baka garantin zai baka, ka dogara gare shi, ka saurara ka gani insha Allah zai baka. Ai duk talauci ba kowanne gida ake cewa daga safa zuwa wato dare an kwana ba a samu abin da za a ci. Haka ne ko ba haka ba? A kowanne fa ba su da mai yin aiki ma a gidan kwata kwata wanda zai iya fita ya je ya samu din ma babu. Amma suna nan kuma sai ga Allah ya kawo an samu a ci. To idan har Allah yana yin wannan abun, dan me zaka je ka tada hankalinka? Ka nema gwargwadon neman da aka ce ayi, to amma kuma hankalinka ya zama a nitse, kar ka halaka rayuwarka, ya zama kana da natsuwa, natsuwarka ba ta rabuwa da kai. Wannan natsuwar ita ce za ta baka ƙarin dabara, ya za ka yi kaza, ya za ka yi kaza. Idan ka tada hankalinka baka samu natsuwa ba, to baka iya yin tunani mai kyau. In baka yi tunani mai kyau ba, matsalolinka ba za ka iya lissafa su ba, ballanta za ka iya tuno musu wato solution. Ina fata mun gane. Yawwa, don haka kana bukatar tunani, kana bukatar natsuwa. Idan tunani ya kashe maka karfin jiki, yanzu nan kamar nake faɗa sai ga cewa kana karami amma kana fulfula. Wasu ka tambayi mutum yaya ga duk jikinka fulfula, sai ce ai Najeriya ce. Ba Najeriya kawai, ko ina ana wahala, amma yadda ka sa abun a zuciyarka shike haifar da waɗannan abubuwa ne. Dan adam ya kamata ya yi muhafaza akan lafiyar jikinsa. Daga cikin abin da zai taimaka masa shine ya zama cewa tunaninsa da'iman yana nan tare da nutsuwa. Babu wani tashin hankali da zai zo ya firgita ka ko menene shi. Ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai duniyan nan wani abu ce, ba za ta kai ga a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wata rana saboda tsananin yunwa har ya dauki dutse ya daura a cikinsa. Wai saboda ya ji nauyi a cikinsa, ya ji kamar akwai abinci. Annabin Allah ne fa wannan. Duniyan nan tana da wannan kimar, tana da kimar kai da za a yi mata wasu abubuwa da har za ka tada hankalinka ka yi yaƙi ka yi wa wani hasada saboda ya samu duniya baka samu ba. Har ka je ka sa a koruwa na aiki ka yi addu'a Allah ya lalata masa kasuwanci saboda ya fi ka, ko kuma a je gun malami a ce wani Allah ya lalata shi saboda me zai wuce gabana da irin waɗannan abubuwa. In kana da yaƙinin cewa Allah ne mai raba waɗannan abubuwan, dan me za ka je ka hana na wani, kai ka tsaya ka nemi naka. Kuma wannan irin damuwar ita ce ke lalata rayuwar mutum, ko ya shiga shirka, ko ya shiga saban Allah, ko kuma ka ga cewa rayuwar ta lalace, babu albarka, ba abin da zai iya yi ya nutsu. Me ya hana mu hata a ƙasar nan muka kasa wato tunani mai kyau ya gagari mafi yawa daga cikinmu? Mafi yawa wai sai mu ɗauka cewa wai talaucin shi kaɗai shi ne ya sa ƙasar ta ƙi ci gaba. Da yadda mu muka ɗauki shi talauci ɗin, muka sa shi a zuciyarmu, muka yarda da shi, muka yi imani da shi, muka kuma hana kanmu tunani positive tunani ne da za mu gyara halin. Haka ne ko ba haka ba? Kullum sai ya zama tunaninmu yaushe Allah zai mana wata mu'ujiza, haka kawai abin ya canza yau kawai dare guda. Allah ba haka kawai yake abunsa ba. Mu zama tunani mai kyau, mu gyara rayuwar, mu zama mutanen kirki, mu yi aiki yadda ya kamata, kar mu rika lalace. Wani mafi yawan mutum ya yi dan karatu, ya je ya gama aiki ya nemi aiki bai samu ba, shikenan sai ya zo ya zama kallon alal nashi, ya zama koma ya koma kan rayuwa kan wani, ya fita kasar Allah faɗi ne ita, ya je wani wurin ya nema, sai ga Allah maɗauki wata ran mutum sai ku ga ya dawo ba yadda ya fita ba. Ba wanda zai zauna haka kawai ya ce wai a garinsu Allah ya kyautata masa abu ya zama kaza. Kun taɓa ganin yanzu musayin, mun taɓa zancen wannan, in maganar harkar mulki ne, kun taɓa ganin a gari guda an samu ciyaman goma? To ballanta na dubu a ce ka zauna kana mafarki, wata ran ka zama ciyaman ɗin lokacin gama, mutum ɗaya ne zai zama. Ko ya aka yi ko zaɓe aka yi ko mai aka yi, mutum ɗaya ne. To ba zai yiwu a ce wane ya samu ku ce ai kai ma dole kai ne ba, sai ka nemi wani abu daban. Allah ya raba arzikin nan, ya sa kowa da abin da zai samu. Don haka ka haƙura da kasan da Allah ya maka, amma kuma kar ka zauna kai lalace, ka tashi ka nema kuma ka dogara ga Allah. Amma abin da ni nake so in ji hankalinmu akai shine, wato damuwar da muke sawa a zuciyarmu tana cutar da jikinmu, tana cutar da tunaninmu, tana raunana mana hatta tunani har mu kasa yin wani abu. Don haka kar ka bari ka kashe kanka da tsabar tunani. In ka nema baka samu ba, ka maida lamarin zuwa ga Allah, lokacin ne bai yi ba. In har Allah ya rubuta za ka samu, bi iznillahi za ka samu ko ta wace hanya ce. Ina fata mun fahimci wannan. Wannan irin shi ne tauhidin da ake so ka samu a zuciya, sai ka samu kwanciyar hankali, rayuwarka kuma ta yi daɗi. Mai sauri mu gama wannan. Shi ne ke cewa fala tudayya zamanaka, karka lalata, karka ɓata lokacinka, bi hammika, saboda damuwa, bi ma dhumina laka min arziki, kana ta damuwa akan abin da aka baka garantin zai zo maka na arziki. Allah ya bamu garanti ko bai bamu ba? Me ya garanti? Me ko da yake garanti a Hausa wani abu ne daban ko? ba tabbaci agun ba garanti agun ba haushi ba dambaci bane ko tabbaci ne to yana daukar tabbaci kuma a wani lokacin kuna amfani da shi abu mai kyau ko yawa to tabbacin ake nufi anan yawa Allah madaukaki ya ba mu tabbacin zamu ci ko bai ba mu ba in har ya rubuta maka zaka ci abu kaza fa duk nomad da zaka yi da zaka sa a bakin ka ta shinkafa ce ta masara ce ta dawa ko gero ko acca an fa rubuta ta kuma ba yadda za ka dauka ka sa a bakin nan ka sa abin da ba a rubuta maka ba don haka duk abin da zaka same shi yana nan a rubuce idan ko an baka wannan garantin cewa an rubuta maka wannan abin dan me zaka damu kanka akan sa abin da malami yake so ya faɗa kenan kada ka bata lokacinka akai abin laifinka a cikin wannan harkar shine ya ce ka zauna ka ki zuwa ka nema kuma ina jin yanzu duk mun fahimci cewa wannan laifi ne haka ne ko ba haka ba ka fita ka je ka nema amma ka ce wai zuciyar ma ka azabtar da ita kai ta tunani akan abin da an riga an rubuta cewa zai same ka in zai same ka to wannan ka bata lokacinka kuma zaka bata rayuwarka a kai a sayin shi fa ma damal ajalu baqiyan muddin da mutun ajalin sa yana nan bai mutu ba kana rizqu atiya to lalle arziki ma yana nan a hanya zai zo maka qala subhanahu allah madauke shi wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba mai tafiya akan kasa ana kiran dabba dabba saboda me saboda domin cewa tadibbu alal ardi ma'ana in an ce dabib shine kana tattakawa kadan kadan shi ake nufi da dabib sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta ka dabibin namil kaman tafiyar tururuwa yawa dan haka tafiya a kasa shi ake ce ma dabba shi yasa duk abin da ke yawo a bayan kasa ake kiransa dabba yawa saboda yawon da yake a bayan kasa Allah madauki fifita dan adam daga cikin waɗannan a babu wata dabba a bayan kasa illa ala Allahi rizquha sai face arzikinta cinta da shanta me yace ba cewa inda Allah ba mu ko me yace me ma'anar Allah al arabci in kace alayya kaza me kake nufi ma'ana nayi iltizamin kaza na dauki nauyin ni ne zan maka shine ma'anar Allah dan haka Allah ne ya dauki nauyi shine ya gaya maka ya baka garanti shi ya dauka ba wace waye arzikin yana gunsa ba dama yana gunsa a mallakance shi ya mallaka amma tunda yace ala Allah rizquha ma'ana Allah ne ya dauki nauyin ci da su to yanzu abinda Allah ya baka labarin ya dauki nauyin zai maka din me zaka tada hankalinka akan sa har zaka kashe dan adam akai wannan kai amfani da shi kai nasiha da wa'azi ga waɗanda za su je su kashe dan adam saboda ya wuce wai suna ganin ya wuce musu gaba ai wani ya kamata a gama da shi in ba haka ba ba za mu samu nasara ba ko aje a kai wa aljanu kaza a yi tsafi a yi da bangaren jikin dan adam duk saboda neman duniya in Allah ya rubuta za ka yi abin nan in kuɗi ne in mulki ne in menene za ka yi shi ko ba ka yi wancan kisan ba mun bai ji wannan to da Allah karka yi kai hakuri ka fasa in ka tuno cewa Allah madaukaki ya rubuta za ka yi din ko ya rubuta ba za ka yi ba in ba ka yi ba shikenan to ko kai kisan ba za ka yi ba ko in kuma za ka yi to in kai kisan ma za ka yi in kuma ba kai kisan ma ba za ka yi tunda an rubuta don haka shikenan a yi hakuri kar a kashe mutane saboda kawai ana son wani abin duniya kowa a bashi ya rayu duk abin da ya tare maka in ka ga dan adam ya tare ma wani abu abin da za ka tuno cewa shine Allah madaukaki ya kaddara shi wannan abin za shi gunsa to abin ba shikenan ba abin Allah kuma haka bane akwai wani abin daban kai sai ka je ka nema Allah madauki sai baka in kuma irin sa ne ana musharaka cikin sa sai Allah madauki ya baka kai ma bayan ya bashi kila ma ya baka fiye da shi ku duba fa Allah nan fa da ya mallaki sama ya mallaki kasa ya mallaki komai da ke ciki shine yake ba mu labari a hadisi qudsi da mutanen farko za su taru na farko in aka ci tun daga annabi adam da mutanen karshe gaba ɗayan su su taru yace fi sa'idin wahidin su taru a guri daya guri ɗaya za su haɗu faɗin duniya kun ga faɗi ne da shi komai rashin faɗin zan Allah madauki ya wasa'ata dan adam ya taru guri ɗaya a lokaci guda kuma a ce kowanne ɗaya daga cikin su ya daga hannu ce ya Allah kaza nake so a bani idan Allah madaukaki ya dauki wannan abin ya basu yace to wannan abin da ya basu daga cikin abin da suka nema a wurin sa ba zai rage komai daga cikin abin da ya mallaka ba sai idan ka dauki allura ka tsoma ta a cikin teku ba ruwa kadan na cikin kwanan gidanka ba teku ka san dai teku mafi mutane ma kila wasu ba su san teku ba kogi ba ba dam din garinku ba teku wanda baka san iyakar da yake da shi ba idan ka dauki allura ka tsoma a ciki ka zare me zai biyo bayan jikin alluran nan in ka kada mu akwai abin da zai faɗo to kamar haka ne fa idan mutanen farko daga annabi adam zuwa zamanin da zai zo mana nawa nan gaba su taru a guri ɗaya su roki Allah madaukaki kuma Allah a cikin arzikin da ya mallaka ya ba kowa ya samu abin da yake so in kowa ya ce yana son duniya da abin da ke cikin ta a bashi tasa daban to za a Allah madaukaki zai iya bashi to idan ya bashin kuma abin da ya ba ku din nan kamar a ce an tsoma allura ne a cikin ruwa an zare in har zai iya ragewa daga cikin abin da ya mallaka to dan me zakai fada saboda an ba wani abu kai kuma hankalinka ya tashi dan me ba fa shikenan ba agun Allah ka nemi naka sai Allah madauki ya dauko naka sai baka daka baka bukatar kai masa hasada baka bukatar ka kashe shi baka bukatar ka wuje kana shata ne shi kana bata shi a gurin wato abokan aiki ka je gun shi kuma aiki ya ce wannan ma baya kaza ba ruwanka dan hasada kai kale shi ka nemi naka haka nan ba bukatar ka je kai masa tone da wato da binne cewa Allah ya lalata masa kasuwanci ƴaƴansa kasu yi albarka da menene baka bukatar wannan nemi naka a wurin Allah la ilaha illallah Allahumma rzuqna at-tauhid yake cewa qala subhanahu wa ma min da'amun gama wannan ko wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha abinda yake da muke ne ko 'ala allahi rizquha ku mata kikkiawar fahimta abinda ake nufi kenan Allah madaukaki shi ya dauki nauyin shine zai ba kowa arzikin sa wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah shi ya san matabbatar rai din kuma shi ya san ma'ajiyarta malamai suna da sabani mai yawa akan wannan wasu su ce matabbata ana nufin sulbi tsatso inda mani yake fitowa abinnan mustawda' kuma shine rahim mahaifar mato uwa wasu kuma su faɗi akasin haka wasu kuma su ce a rayuwar duniya mustaqarraha wasu ce a lahira kuma makoma shine mustawda wannan fasara ce duk fasara kamar da tabari ke cewa duk abin da babu nassi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fasara ga abin da ake nufi to ijtihadin mutane kowa ya fahimci abin da ya fahimta shine zahirin abin da ke ciki kullum fi kitabin mubin yace kowanne daga cikin me daga cikin su halitta dan adam daga na farko da na ƙarshe daga cikin duniya din da abin da ke cikin ta da kuma kowace dabba da mustaqar din kuma da mustawda din to kowanne fi kitabin mubin yana nan a cikin wani littafi mabayyane Allah madaukaki ya rubuta shi a lauhul mahfuz qala ba'du salaf wasu daga cikin magabata ko wani daga cikin magabata yana cewa tawakkal ka dogara tusaq ilayka alarzaqu shine tusaq yawa fi'l amr ne abinna fi'l ne mudari'i majzumi saboda jawabin sharadi ne tawakkal shi kuma fi'l amr ne yawa tawakkal shi yasa ya zama majzumi jawabin sa shine tusaq yawa za a koro maka ilayka rizqak alarzaq za a koro maka wato arzikinka bila ta'abin wala takallufin ba tare da wahala ba tare da cinye karfi ba ba tare da ka wahal da kanka ba yawa ba wani kokari da zaka in dai ka dogara ga Allah madaukaki ka nema to Allah madaukaki zai koro maka arzikinka wa 'alal 'abdi an yaf'an yaqna'a bima a'tahu Allah min arzqi kuma wajibi ne ga bawa ya wadatu da abin da Allah madaukaki wato ya ware masa na arziki da aka ce kowa ya nemi nasa to idan Allah bai rubuta kana cikin waɗanda za su zama manyan mutane masu kaza sun mallaki kaza ba to fa haka za ka yi haƙuri da aka ka haƙura ka samu wadatar zuci da abin da Allah ya hore maka in kana da wadatar zuci sai Allah ya ƙara maka albarka akan abin da kake da shi kuma sai ka samu kwanciyar hankali babban abin da ake so fa shi yasa malamin fa ya ɗauki wannan maganganu na magana tawakkali da neman arziki yasa su a wannan littafin nasa mai suna khutuwatun ila sa'ada babban abin da kake so a rayuwar duniyar nan wai meye ne baka samu kwanciyar hankali ba ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwa a duniyance a lahira kuma ka samu shiga aljanna to idan kana da dukiya in ta yi yawan da ba za ka samu kwanciyar hankali ba meye amfanin ta ba ta da amfani ashe kenan ka samu wato kaɗan ɗin da za ta rufa maka asiri ka fita daga damuwa ka kwantar da hankalinka ka rayuwar da za ka samu natsuwa a cikinta ka bauta ma Allah ta fi komai mutumin da ina cikin da ga muku wanda ake cewa ana yana cikin wanda ake cewa ya fi kowa kuɗi a duniya ko kuma yana dai cikin masu kuɗi a duniya sannan ana ji ana bada labarin ya zo Najeriya wata rana ko
ko
Bill Gates wanda mai harkar Microsoft da waye da na computer suna cewa wannan mutumin rayuwarsa abinda yasa ya mai da hankali ya koma abinnan philanthropic abubuwa wato ayyukan alheri na a taimakawa marayu a taimakawa gajiyayyu a taimakawa marasa lafiya a kasashe masu talauci aje a taimaka musu duk irin waɗannan abubuwan da Allah ya koro zuciyarsa koyi koro musulunci zuwa zuciyarsa da sai aga abin mamaki saboda darussan da suka gani na rayuwa daga safe har magariba ba su da aiki sai lissafi waya kawai a turo yau abugo waya anan abugo waya anan aikin su kenan daga safe har zuwa rana aka ce baya komai sai amsa waya har aka ce ana tsugo ai masa aiki a kunni kun ga ina da rayuwa saboda yawan sauraron waya da lissafin kuɗi ya haifar da cewa drums din na cikin kunnan sun samu wata matsala za a yi aiki ai mabin kaga na da damar ai kunnan da baya tasirantuwa da wannan abu da sai a yi da kuɗi to kuɗi ba zai iya maka wani kunnan ba to haka kaga ashe kenan shi abin duniyar a ƙashin kansa ba shi ne abin neman kawai ba a kwanciyar hankalin da zaka samu a ciki don haka ɗan kaɗan ɗin da kai Allah ya baka kar ka zo kai ta hankoran sai ka zama kamar wane sai ka zama kamar wane a'a ka kalli na ƙasa da kai sai ka samu kwanciyar hankali kuma sai ka samu wadatar zuci kuma sai ka samu godiyar Allah sai kuma Allah ya ƙara maka amma idan kai hankoran na sama da kai sai ka kasa zuwa gunsa sai ka kasa godiyar Allah sai kuma kai zama cewa abu Allah madauki ya hana ka arziki saboda baka gode ma Allah abin da ya baka ba na fatan gane waɗannan abubuwan rayuwar haka suke layinsu da darasinsu mun kokari mu ƙarasa da su yana cewa ina ne ya kulu Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz yana cewa bainal abdi wa bainar rizqihi hijabun tsakanin bawa da arzikinsa akwai wani hijabi akwai wani kango akwai wata kariya da aka kare fa in qana'a idan yayi qana'a ya samu wadatar zuci wa radiyat nafsuhu kuma ransa ya yadda da abin da aka bashi atahu rizquhu sai arzikin nan ya zo masa ma'ana akwai hijabi wannan ya kwatanta mana yadda ya fahimci tauhidi ne mun gane idan kana nan kamar yadda nake faɗa a ce ga hijabi an yi wata katanga katuwa tsakaninka da arzikinka arzikin yana bayan wannan katangar to idan ya zama cewa ka samu kana'a zuci da wadatar zuci da haƙuri kuma ka yadda da ɗan kaɗan ɗin da ka samu to wancan arzikin na bayan hijabin na sai hijabin ya kau sai arzikin ya zo mun gane wannan wa in qatahama in kuma yace zai kutsa ba zai haƙura ba wa hataka ya lalata abu ya bata shi mun ce hataka abu shine ka kore masa hurumin sa ka lalata shi wa hataka alhijab ya ruguza wannan hijabin yace sai ya nemo da ƙarfin tuwo ya ci haram ya ci halal ya yi waye ya yi ba ruwansa da duba da ka'idoji da aka sa da dokoki to lam yazid fawqa rizqihi ba dai zai dora wani abu akan arzikinsa ba mun gane wannan ma'ana me ma'anan ba zai kara akan arzikinsa ba ba zai wuce wannan abin da aka rubuta masa zai samu din ba duk abin da duk zafin neman sa ashe ba zai kai shi ya samu fiye da abin da aka rubuta ba iya abin da aka rubuta nan zai samu a wannan maganar ya dangana ta zuwa ga Umar ibn Abdul Aziz a binciken da nayi na samu an dangana ta zuwa ga Umar ibn Khattab ba Umar ibn Abdul Aziz ba akwai riwaya kamar da take cikin littafin Busairi إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة من البوسيري ده كما لتافع المطالب العالية ده زواج عمر سكدنجنا وانم بزواج عمر بن الخطاب سكدنجنا بعمر بن عبد العزيز ما بنسميش ده عمر بن عبد العزيز ما أقول رواية ده جابر بن عبد الله شما يابد وانا أبو إلو وانم بين العبد وبين رزقه حجاب فإن صبر خرج إليه شيء الناس رواية كده jabir yana cewa tsakanin bawa da arzikinsa akwai hijabi in yayi hakuri sai arzikin ya zagaye wai kawai da wannan hijabin sai zo gunsa yawa a idan kuma yace illa wa illa in kuma yaki hakuri hata kal hijab sai ya fasa wannan hijabi din ya rusa shi walam yanal illa ma qaddara lahu ba kuma zai samu ba sai abin da aka kaddara masa yawa wannan dai ma'anar da yake amma dai daga Umar ibn Khattab ne radiyallahu anhu wa man nazara ila man dunahu mun ci gaba da maganar malamin mun gama da wancan asar din yawa wa man nazara